السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة كسادوة أولا يمجي أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الهج محمد إنجيني a nan jihar Borno a garin Maiduguri. A wannan yammaci na ranar Laraba 11 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1429, kuma yinin da ya zo daidai da 10 ga watan 9 shekara ta miladiya ta 2008, a wannan majalisi mai albarka na tafsirin Alkur'ani mai girma, a inda muka fara tafsiri cikin suratul Hud. Kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zama, insha Allahu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Wani yake cewa, shin da gaske ne kuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar ku? To, idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne, idan ana nufin mutum ne ma'ana ba mala'ika ba ne, mutum ne ma'ana ba aljan ba ne, mutum ne ba wata halitta ba daban, to wannan ai gaskiya ne, kuma ba na jin akwai wanda zai faɗi wata maganar ba wannan ba. Allah maɗaukakin sarki shi da kansa ya ce, ka ce ni mutum ne, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ka ce ni mutum ne kamar ku, innama ana basharun mithlukum. Allah ya ce wa annabin sai ya faɗa wa kafirai da suke rigima da shi, ka ce da su ni mutum ne kamar ku. Illa iyaka bambancin da nake da shi tsakanina da ku shine ni ana min wahayi, ku ba a yi muku wahayi. Kamar yadda yake cewa, hal kuntu illa basharan rasula, ni ban zamo ba face mutum kuma manzo. Don haka in ana nufin tasigar halittarsa ba aljan ba ne, ba mala'ika ba ne, ba wata dabba ba ne, mutum ne. In kuma ana nufin ɓangaren abinda ya shafi darajarsa da ɗaukakarsa, to Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne sayyidu waladi Adam, kamar yadda ya ce ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, ko cikin annabawa babu wanda ya kai shi, ballantana a samu wanda ya ɗara shi, ballantana a samu wanda ya ɗara shi. Saboda haka wannan ba wai wani wata aqida ba ce take baƙuwa a musulunci. Idan an ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne kamar sauran mutane, ana nufin ta fuskar halittarsa, halitta ce ta mutane, ba halitta ce ta aljannu ba. Wannan kuma Alkur'ani shi ya faɗi haka, qul innama ana basharun mithlukum. Idan kuma ana maganar darajarsa da ɗaukakarsa, na farko dai shi ana yi masa wahayi, shi yasa yake yuha ilayya. Sannan na biyu kuma yana da ɗaukaka a kan dukkanin halittu gaba ɗaya, ba ma mutane ba, hatta cikin mala'iku babu wani mai martaba da matsayi da daraja kamar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ita ce aqidar mu. Wannan kuma yana cewa a yi masa cikakken bayani dangane da abinda ake cewa idan wani hatsari ya samu mutum, wato ya samu motarsa ko ya hasara cikin dukiyarsa ko wani abu nashi, akan ce wani bala'i ne Ubangiji ya ijiye mata, ba don wannan hatsarin da ya sami wani abinsa ba, kayansa ko dukiyarsa, to da abin kansa zai kare. To wannan yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa dangane da addu'ar mu'mini, cewa addu'ar musulmi ba ta faduwa haka nan, ba ta faduwa banza, ko dai Ubangiji ya karɓi addu'ar ya bashi abin da yake so nan take, ko kuma Ubangiji ya kaɗe masa wani bala'i gwargwadon abin da yake nema, ko kuma ubangiji ya ajiye masa ladan wannan addu'ar sai ranar gobe kiyama ya bashi. Haka addu'ar mumini take, sai yasa mumini idan ya daga hannu ya addu'a kada ya zata cewa wannan addu'ar yayi ta a wofi, yayi ta a banza, ya sani ibada ce, ko dai ubangiji ya bashi abin da ya roka, ko kuma a'a akwai wata kaddara ta hau da ubangiji ya kaddara masa, ubangiji ya ajiye masa wannan abin a dalilin addu'arsa. Saboda haka hadisi ne na manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wannan kuma yake cewa me ake sha ake ƙara hadda. To hadda na farko dai wannan baiwa ce daga Allah, ubangiji ya yi wasu da baiwa ta hadda ce abubuwan da suka ji, wasu kuma ubangiji ya yi ƙwaƙwalensu kamar dusa ba ta riƙe komai. To sannan kuma kamar yadda muka taɓa faɗa, ita ƙwaƙwalwa kamar sauran gaɓɓan jikin mutum ne, duk sanda kake motsa gaɓar jikinka to za ka ga ta fi maka amfani, kuma za ka dinga jin abubuwa cikin sauƙi ba tare da kamar a ce ba ka motsa ba. Ba haka ƙwaƙwalwa take, idan ta saba da riƙe abubuwa nan da nan kowane abu ka jefa sai ta cace. Sai ya sa magabata da yake komai nasu suna ƙoƙarin su riƙe shi a ka, sai ya kasance sun fi kowa ƙwaƙwalwar hadda. Akwai wani abu da wani lokaci malamai magabata suke amfani da shi wajen ƙara kaifafa ƙwaƙwalwa, kamar irin su inabi ko zabibi, sukan yi amfani da zabibi. Akwai wani ɗan itace da suke cewa bulazo, sukan sha shi, amma wani lokacin aka sha shi yayi yawa yana sa kuturta. To kaga garin neman gira a zo a rasa ido. Sannan ya ce menene hukuncin wanda ake bin shi azumi bai biya ba har wani azumin ya zo ya riske shi? Ana yawan wannan tambayar, idan azumi ya riske ka baka biya ba sai kai wanda ya riske ka din na farilla, saboda wannan shi waqtuhu mudayyaq, ba yadda za a iya hada azumi guda biyu a rana daya, dole sai dai kai na farilla wanda ya riske ka din, in ya so bayan azumi sai ka raba wanda ake bin ka. Babu shakka dai ka yi sakaci, bai kamata a ce an yi sakaci din ba, ya kamata a ce ka gaggauta biya, duk da cewa Allah bai sanya rana ƙayyadajjiya ce a ciki za ka biya ba, in ka sha azumi ya ce to lalle ka biya shi bayan sati ɗaya ko sati biyu, to a yi fa iddatun min ayyamin ukhar, a wasu kwanakin sai a biya. To idan mutum ya yi sassauci, shaidan ya yi ta ja masa lokaci har ya kai wani azumin ya zo bai biya ba, shi kenan bayan azumi sai ya biya. Amma batun cewa zai biya tare da ciyarwa, wannan babu dalili a kansa, wasu suna cewa in zai biya kuma sai ya ciyar, wannan horo ne kawai ba shi da dalili. Sannan cewa menene hukuncin wanda ya tuɗin maraya, ina jin wannan ko shi ma ya san wannan, inna allazina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira, wanda suke cin dukiyar marayu bisa da zalunci. To waɗannan su sani suna cin wuta balbal, kuma ranar gobe kiyama za su shiga cikin wutar sa'ira. Sai wannan kuma da yake cewa a tafsirin ayar da aka yi maganar mutanen annabi Yunus wanda aka ce Allah ya tsirar da su, to wace irin alama ce suka gani suka yi imani? Abinda wasu malaman tafsiri suke cewa sun ga girgije bakirkirin a sama ya rufe sama, kuma daman suna sane da cewa annabi Yunus alaihi salam ya musu gargadin aukuwar wannan azaba, in har waɗannan kwanakin 40 suka wuce ba su yi imani ba to wannan azaba za ta same su. Don haka da suka ga gari ya yi bakin irin bayan wucewar wasu kwanaki masu yawa daga cikin kwanakin da ya shata musu, suka ga cewa lalle wannan ita ce azabar da annabi Yunus yake gargadin su kar ta same su, don haka suka yi imani. Wannan abin da aka sani kenan a cikin littafin tafsiri, ba wai wata aya ce ta bayyana wannan ba. Sannan kuma yake cewa to kuma Allah ya ce ya aika shi wajen mutane 1000 ko fiye da haka, to shin an aika shi ne gabanin wannan abu ya faru ko kuma bayan ya kifi ya haɗe shi ya fito daga cikin kifi? Abinda Al-Qur'ani ya nuna bayan ya fito daga cikin kifi, Ubangiji ya ce ya koma gurin waɗannan mutanen, fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famattanahum ila hin, wannan mutanen nashi aka ce ya koma wajensu don da ya yi fushi ya basu. Sai kuma wannan da ya ce local government ɗinmu za ta ba mu don na kuɗi a ma'aikata ta. Amma idan aka ba da 100,000 sai a rika cire kamar naira 1,000 ina jin yake so ce da 1,015 ko naira 1,000 da naira 15 ko naira 500 to ya rubuta wani abin da ba daidai ba. 1,500 ya ce za a yi haka har lokacin da wato duk wani kowane wata za a cire wannan har lokacin da kudin suka cika daidai. To ya kamata mutum ya karba. Idan na fahimci tambayar sa daga cikin bashin da aka bashi ne za a dinga cirewa har lokacin da zai biya, to menene a ciki na tambaya? An ba ka bashi kana biya a hankali ko ba shi ne wannan ba? To sai tsara cewa wai to halal ne a karbi loan? Bashi halal ne bana, kuma yana fahimtar loan din wani abu ne ko da an ce masa loan? To ka bar loan din ka ce bashi halal ne a ci bashi, in dai za ka iya biya ba komai. A'a loan ya ce mu. To yanzu dai yadda wanda ya faɗa ɗin ai ba ruwa ko da ruwa? To kuma ina jin aishe yake nufi ko? In yana nufin bashi da riba, wannan kuma ai mun sha bayani a kan wannan. Bai halatta ya karɓi bashin da za a ɗora masa wani abu a kai ba, duk buƙatar safuwa, duk matsuwar safuwa, kada ya kusanci haram. Ya ce wai kuma idan aka ba wa mutum kujerar hajji ta gwamnati, shin idan ya je wannan hajjin Allah zai karɓa ba zai hana a karɓa? Shi abin da yake cewa wai ai kujerar ba ta jama'a ce, to ai kai ba kana cikin jama'ar. Saboda haka za ka abin nan, duk da cewa ba daidai ba ne a bar mutane ba a yi musu aiki sai dai in hajji ta zo a yi ta kwasar wasu ana kai su da alfarma, wannan ba daidai ba ne. Ya kamata a ce gwamnati ta yi wa mutane aiki wanda kowa da kowa zai mori wannan aikin, a gyara musu garinsu, a samar musu da ruwan sha, a gyara musu asibitocinsu, a gyara musu makarantunsu, a samar musu da kyakkyawan tsaro. Wannan wani abu ne da kowa zai mora, sabanin idan ka ɗebo su ka kai su hajji, su kaɗai ka ɗiba ka kai hajji, wanda ba ka kai shi ba shi bai samu wannan moriyar ba. Saboda haka in ya zama na kawai haka za ka yi ta yi, mutane kuma an bar su cikin wani hali na ƙanƙani, kai lallai nan a nan ba a kyauta ba. Lallai a nan ba a kyauta ba. Amma kuma da mutum zai je ya hajji da wannan kujerar ta yi ko ba ta yi ba, hajjinsa ta yi, babu wani abin da yake da alaƙa da hajjinsa. Kwanaki can akwai Shekul Azhar Muhammad Sayyid Tantawi ya fito ya ce duk wanda ya je hajji a kujerar gwamnati ba ta yi ba. To amma dai malaman ƙasar sun yi masa kya, ba a ji daɗin fitowar ba. To kuma abin da ya sa ya faɗi haka din ya kula cewa hatta ita wannan kujerar da ake rabawa wasu 'yan tsirari ne kullum take kai kawo a kansu, wanda ya je bara shi zai je bara, shi zai je baɗi. Haka nan za a wanda ya je shi ake ta ƙara bawa. To shi ya sa watakila ransa ya ɓaci ya ga cewa ba za a yi wannan fatawa ɗin. Ya ce yaya hukuncin sallah a kan tabarma ko sallaya mai hotuna? Babu shakka ya saba wa sunna ka yi sallah a kan wani wata shimfiɗa wacce ke da hotuna, domin wannan hotunan suna iya su ɗau hankalinka su hana ka kusu'i a cikin sallah. Amma da mutum zai yi ba tare da ya rasa kusu'insa ba sallarsa ta yi. Amma ana so a yi sallah a gurin da babu abin da zai ja hankalin mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi sallah da wata albijaniya ta wani mutum da ake kira Abu Jahl, wata riga ce amma jikinta akwai zanen tutoci, sai ya zama da wannan zanen yana ɗaukan hankalinsa. Da ya gama sallah sai ya cire ya ce a mayar da ita a zo masa da wata. To kaga wanda yana nuna cewa idan an yi sallar ta yi amma kuma bai dace a yi sallah a gurin da zai dinga jan hankalin mutum ba. Sannan kuma ya ce yaya hukuncin sallah a gaban limami? Idan har ya kasance masallaci ya cika bayan liman can babu guri, gefensa babu guri hagu ko dama, to malamai wasu sun ce babu komai mutum ya sallah a gabansa, tunda a lokacin ba inda zai sallah sai a nan din. Amma idan har akwai guri a baya, akwai guri a hagunsa ko damansa, mutum ya shige gaba, to anan ya saba tsarin sallah da yadda ake gudanar da limanci. Wasu malamai sun tafi a kan ɓacin sallar wannan mutum, sallarsa ta ɓaci, duk da cewa wasu ba su ɓata sallarsa ba, amma wasu ce sallarsa ta ɓaci domin a wannan yanayi babu larura, idan da larura babu komai. Wanda ya ce mutum baligi ya karantar da matan aure da ba maharramansa ba, shin ya halatta yana son aya ko hadisi? Ya halatta, ya halatta namiji ya koyar da mace ko mace ta koyar da namiji, wannan babu wani abu mutukar dai ba za a samu, na farko ba za a samu halwa ba, na biyu ba za a samu tabarruji ba, wato mata ba za su caba ado ba su zo makaranta, za su yi shiga ta kamala, to wannan babu komai. Kamar yadda kasancewa babu laifi mace ta shiga kasuwa ta je kanti, ko da namiji da yake tsaron kantin ta yi ciniki, ta sayi abin da take bukata, ta taya ya ci da farashi, ta nemi ragi daga baya ta biya shi, matuƙar zai ba tare da an yi wata halwa ba ko an yi wasu maganganun da suka saba shari'a, babu komai. Wannan baya hana kasancewarsa ba muharraminsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya huduba a ranar Idi ya ga cewa wasu daga cikin mata hudubar ba ta same su ba, sai ya tashi kira Bilal aka je inda suke, ya sake musu wata hudubar daban. Idan ka ce ai shi manzon Allah ne, to Bilal fa, Bilal ai ba manzon Allah ba ne, kuma da shi aka ne, saboda haka ba wani abu. In ka ce ba za a yi ba, to sai ka hana su har zuwa kasuwa, sai ka hana su har ciniki a kasuwa, duk sai ka ce haramun ne mace ta yi wannan. Kaga kuwa babu wanda zai saurare ko a gidanku ba za a yi wannan fatawar ba. To tabbayarsa ta biyu duk dai abu ɗaya ne, wai malam ya halatta baligi ya tara matan aure ya yi musu wa'azi, duk ɗaya ne da karantarwa da wa'azi, duk ɗaya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama mata su zo sun same shi suka ce ya rasulullahi galabana alaika rijal faj'al lana yawman na'tika fi, ya ma'aikin Allah mutane sun rinjaye mu a kanka, maza sun rinjaye mu a kanka, ma'ana duk darasinka na maza ne, saura ka sa mana wata rana da za mu dinga zuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa musu wata rana su dinga haduwa a gidan ɗaya daga cikinsu yana zuwa yana musu karatu. Saboda haka wannan ba komai ba ne, matuƙar dai za a samu cikakkiyar shiga ta kamala, sannan kuma za a kiyaye dokokin musulunci ba wani abu. Kamar yadda mace take zuwa masallaci, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tsaya a sahun baya, maza kuma suna gaba a yi sallah. Akwai a wancan lokaci ma akwai saboda talauci har ya kasance sahabbai da dama daga cikinsu kayayyakinsu duk sun yayyage, idan mutum ya yi ruku'u sai talaucin sai ya bayyana. Annabi ya ce wa mata su kada wata ta ɗago kanta har sai ma maza sun ɗago daga ruku'u, don kada wata ta ga talaucin wani. Annabi bai hana su zuwa masallaci ba, in yanzu ne hana su za mu yi, wallahi hana su za mu yi, cewa za a yi kar a bar su su shigo, kuma Annabi ya hana su ba. Kuma a zamanin Annabi akwai masu zuwa munafukai wanda suke zuwa masallaci saboda mata, kuma haka ba za su zo kuma da wuri ba sai su zo sahun ƙarshe, saboda mata suna abin nan, da an yi ruku'u sai su dinga leƙen su ta ƙarƙashin kafafuwa. Allah ya ce Allah ya saukar da wannan ayatu ta walaqad alimna almustakhirin minkum walaqad alimna almustaqdimin minkum walaqad alimna almustakhirin, ubangiji ya san masu zuwa da wuri, ya san kuma masu makara, masu makara nan su ne munafukai. To kaga duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba, don haka yace la tamna'u ima'a Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna, kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci, duk da su tsaya su sallar su a gida ya fi alkhairi. Saboda haka Annabi ya hana su zuwa. Don haka dan an ce wato makaranta ba a samu matan da za su karantar ba sai maza, wani ya ce ba za a je ba, lalle wannan yana so ya yi wa wato mata wani ya jefa su cikin wani hatsari ne babba. Yana ga waɗannan su ne 'yan tambayoyin da za mu ansa, da fatan Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada, abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gamar da mu. A jiya mun tsaya kan aya ta nawa? Sai bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألا إنهم يكنون صدورا يستخفون على حين يستغيثون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
الله مدعوك تركيسي على كسولنا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه sun suna kawar da kirajensu suna karkatar da kirajensu liyastakhfu minhu domin su koye masa ala hina yastakhsuna thiyabahum wa saurana lokacin da suke lulluba da tufafinsu ya'lamu ma yusirruna ya san abin da suke koyewa wa ma yu'minuna da abin da suke bayyanawa innahu alimun bi dhati sudur lalle Allah masani ne game da abin da suke yake cikin kiransa ubangiji kamar yadda muka gani a ayoyin da suka gabata ya gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin alqur'ani kuma yayi bayanin littafin nan daki daki sannan littafin nan ya kunshi bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba sannan kuma alqur'ani yayi kira zuwa ga a nemi gafarar ubangiji a tuba sa yin neman gafara gurin ubangiji da tuba ga Allah shi zai sa mutane su samu rayuwa mai kyau rayuwa mai dadi kuma ubangiji zai bawa kowanne mai aikin kwarai ladan aikin sa na kwarai ranar gobe kiyama ubangiji ya nuna mana cewa waɗanda kuma ba su yi haka ba ba su yi aiki na kwarai ba ba su tuba ba ba su yi istighfari ba to ubangiji mai tsananin azaba ne fa in wa in tawallu in kuka juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir in kuka juya baya to ina jiye muku tsoron azaba wani ne mai girma to ubangiji ya nuna cewa a cikin mutane akwai waɗanda suka ansa wannan kira a cikin su kuma akwai waɗanda suka bijire shine Allah yake ba mu labari a nan ce ala innahum yasnuna sudurahum liyastaqumin ka saurara wannan harfu tanbih ala din ana kiran shi harfu tanbih ko adatu tanbih ubangiji yana jan hankali ne da wannan duk lokacin da ka ji a saurara to hankalinka zai nufi guri guda zaka bada hankalinka kaje me za a ce saboda haka daidai take da harafin taukidi daidai take da harafin karfafa magana daidai take da a ce lalle ko haƙiƙa ko tabbas innahum yasnuna sudurahum lalle su suna ainihin karkatar da kirajensu liyastakhfu minhu domin su koye masa to kaga wannan ayar abinda take nunawa a dunkule tana nuna cewa Allah madaukakin sarki babu wani abin da yake koyuwa ga barinsa ubangiji ya san asirru kal alaniya ya san abin da yake na koye kamar yadda ya san na sarari ubangiji shine ya san abin da zukata suka kunsa abin da harshe ma bai furta ba ubangiji bi ya san wannan qur'ani cike yake da wannan kusan babu wata aya babu wani shafi da zaka buda a cikin alqur'ani baka ga wata ishara ba da take nuna maka ubangiji ya san abin da yake koye ya san abin da yake sarari wala qad khalaqna al insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد حقيقه من هلكي متم من san abinda ransa take sassakawa abinda kake sakawa a ranka ubangiji yace ya sai kuma yafi kusa gare ka sama da ainihin jijiyar wuyanka sama da jijiyar wuyanka ubangiji yafi ka kusanci da kanka Allah ya ce wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu ko sani ubangiji ya san abin da ranku ta rawukan ku suka koye dan haka ku kiyaye Allah wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan istafiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama ubangiji yake cewa ba ka kasancewa cikin wani sha'ani ko ka karanta alqur'ani ko kai wani aiki face ubangiji yana halarci da sanarsa mala'ikun sa suna halarci lokacin da kake yin wannan aiki babu wani abu da yake koyuwa ga ubangiji kwatan kwatin kwayar komai yake ko sama da haka ko kasa da haka a cikin kasa ko a cikin sama ubangiji ya san shi wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard ولا رقب ولا يابس الا في كتاب مبين وبنجي شيء كده مبودان غيبي وعند هو فاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر يا سن ابن ده يكي تدو يا سن ابن ده يكي cikin ruwa وما تسقط من ورقة إلا يعلمها باب وانا غنيه da zai fado daga wata bishiya fa ce ubangiji ya san da faduwarsa wala haqqatin fi dhulumatil ardi babu wata kwaya a cikin dukkan kasa fa ce ubangiji ya san da ita wala rabbin ko kuma wani danyen abu wala bisin ko gusashe illa fi kitabin mubin fa ce yana nan a cikin littafi yana nan ubangiji ya rubuta shi ya san da zaman sa saboda haka kaga babu wani abin da yake koyuwa ubangiji to ba su san wannan ba shi yasa suke tsammanin akwai abin da za su yi koyi ga Allah malamai sun yi sabani wajen fassara wannan aya ala innahum yasnuna sudurahum me ake nufi da wannan aya me ake nufi da kuma ala hina yastakshuna thiyabahum lokacin da suke lullube tufafinsu sannan wannan damiri yastakhu minhu shi wannan damirin minhu yana komawa ga waye ga Allah ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wani bangare ne na mushrikai suke cewa idza aghlaqna abwabana wa arsalna suturana wa tasayna thiyabana wa sanayna sudurana ala adawati muhammad fa kayfa ya'lamu bina suke cewa idan muka shiga gidajen mu muka kulle muka saki labulan mu muka lulluba da tufafin mu muka boye gabar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu yaya zai san da wannan to shine alqur'ani ya sauke ki ga musu cewa ya san da wannan din ala hina yasala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ubangiji yace suna karkatar da kirajen su ko su ainihin boye wani abu a kirajen su domin su boye wa ubangiji kaga liyastakhfu minhu domin su boye masa wa suke boyewa shine su boyewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kare kenan wannan shine munafiki su boye masa abinda suke sabanin abinda suke bayyanawa wasu malamai suka ce a akwai wani mutum da ake kira al-akhnas ibn sharik munafiki ne cikin munafikai ya kasance mutum ne mai dadin baki in ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi masa bambadanci da zakin baki ya nuna shi ya fi kowa san Annabi sallallahu alaihi wasallam amma a zuciyarsa kuma babban makiyi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya saukar da aya yana faɗan irin halinsa dan daga ji daga karanta wannan aya ya san da shi ake yi kamar yadda ake cewa mai kaza aljihu baya jimirin asi da zarar an yaji ana karanta wannan ayar Allah ya san waɗannan waɗanda suke karkatar da kirajensu suke ɓoye wani abu a zuciyarsu ya san da shi ake wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ga wasu daga cikin munafikai munafiki ne idan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo zai shuɗe ta gabansa ko shi yazo zai wuce ta inda manzo Allah yake wa'azi shikenan sai ya juya baya ya karkatar da kirjinsa wai ba zai fuskanci inda Annabi yake ba ya ainihin sunkuyar da kansa ya rufe fuskarsa wai kada Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi ya masa wa'azi shine Allah ya ce ai ubangiji ya san sanda suke yin wannan din saboda haka kaga kenan yastakhfu minhu yana komawa zuwa ga Annabi kenan damirin yana komawa zuwa ga Annabi ubangiji ya san waɗannan da suke ainihin kore maka suna sun koyar da kai suna lullube kansu wai kada ka gane su wasu malamai suka ce wannan aya ubangiji yana magana ne akan mutanen da suke aikata mummunan aiki a lokacin da za su aikata mummunan aiki din sai su je su ɓoye su lullube kansu wai kada a gansu sun manta cewa ubangiji maɗaukakin sarki yana ganin su ya sakura ne minan nasi wala ya sakura minan ma wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl suna ganin suna ɓoye wa mutane amma ba su ɓoye wa Allah ba saboda haka ubangiji yana ganin su lokacin da suke yin abin da bai yarda da shi ba lokacin da suke faɗar abin da Allah maɗaukakin sarki bai yarda da su faɗe shi ba Abdullahi dan Abbas kamar yadda yazo cikin sahih Bukhari yana cewa wannan aya ta sauka ne game da wasu mutane waɗanda suke cewa ba za su sadu da matansu ba a filin Allah inda ya sama aiwato idan babu inda babu rufi wai Allah kai ya gamsu ko ba za su shiga fi ba haya ko bayan gari ko wanka ba a inda yake buɗaɗɗe wai kada Allah ya gamsu to ya za a yi ka ɓoye wa Allah ubangiji ya ci to ai yana ganin su ba inda za su shiga baya ganin su kamar wani ɗaya daga irin wani malamin alqur'ani yuna irin ɗan alqur'ani zalla din nan wanda ba maganar hadisi alqur'ani zalla ya je hajji sai ya ce wai shi ba zai yi tawafi ba ba wando saboda haka shi da wandonsa ya yi tawafi so ya za a zo ya zai zo har zai zo gaban Allah kuma ya cire wandonsa ka ji jahili don banda ka ta fara jahili waye zai faɗi wannan magana yana gaba tawafin fa in ga mutsuban daki zai shiga kuma zai tuɓo wannan nasa ko ba gidi ba zai gaisa nan ba saboda haka yayin hajjin sa wai shi ba zai cire wandonsa ba saboda kai yayin tsarara ubangiji ya gaishe to shine Allah ya saukar da wannan ayar cewa yana ganin su duk abin da suke yi yana ganin su Allah madaukakin sarki yace ala hina yastakshuna thiyabahum ku saurara lokacin da suke lillibe kawunansu wato suke lillibe kawunansu kar su ji abin da manzon Allah yake faɗa na wa'azi kar su ji maganar Allah kar su ji alqur'ani kamar yadda Allah yake gaya mana halin da mutanen annabi Nuhu suka rika yi masa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wa stakbaru istikbara mutanen annabi Nuhu suka rika yi masa irin wannan halin yace duk sanda na kirawo su ina musu wa'azi dan ka gafarta musu sai su dau ɗan yatsunsu sai su tusa a cikin kunnuwansu sannan su lullube kawukansu da tufafinsu wai kada su ma ji abin da nake faɗa su toge a bisa abinda suke yi su ci gaba da yi bisa girman kai to ubangiji duk ya san wannan abu kuma ba abinda za su yi su koyewa Allah shine ce ya'lamu ma yusirruna ya san abinda suke koyewa wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa al'alaniyatu indahu as-sirru indahu kal'alaniya abinda ka koye a gurin Allah kamar ka bayyana shi ne domin innahu alimun bi zati sudur ya san abinda zukata suka koye ya san dukkan abinda mutum ya boye a ransa tun ma bai furta ba ubangiji ya san wannan kamar yadda wani abin da mawaki na jahiliya Zuhair ibn Abi Sulma yake cewa wala tasubu Allah ma fi qulubikum liyakhfa wa mahma yuktamu Allah ya'lam ce kada ku boye abinda yake zukatanku wai kuna tsammanin zai kuya ga Allah yace duk abinda kuka boye ko yaya kuka kai ga boye abinda yake rijin ku ubangiji yana sanin wannan yu akhbar fa yuda fi kitabin fa yudakhar li yawm hisabin aw yu'ajjal fa yuqal ubangiji zai iya jinkirta abu mutum yayi tayin abu yana da san kamar Allah bai sani ba amma ana nan ana rubuta masa shi a cikin littafi domin ranar hisabi idan ta zo ubangiji ya sakanta masa bisa ga abinda yayi na aiki na mummunan aiki aw yu'ajjal fa yuqam ko kuma tun anan duniya ubangiji ya gaggauto masa da azabarsa ayi masa ainihin hukuba tun anan duniya ka duba wannan mawaki ne tun a jahiliya ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat amma ya san cewa ubangiji ya san komai duk kankantar ubangiji ya san shi yana da wannan aqida yana da wannan tauhidin amma kuma sai aka samu wasu baragurbi a cikin musulmi wanda suke cewa Allahu ya'lamu al-kulliyat wa la ya'lamu al-juz'iyat wai ubangiji ya san abubuwa ne a dunkule amma bai san su ba a fillafillan su a daidaikun su amma a dunkule ya san kaga wannan kafirci mutumin da zai faɗi wannan ya bar musulunci shi Allahu ya'lamu al-kulliyat wa la ya'lamu al-juz'iyat wai idan kaga bishiya sai ubangiji ya san da zaman bishiya ya san da wannan bishiya duk bishiyoyin da suke nan ko ina ya ubangiji ya san su amma kowane ganye daga ciki wannan ubangiji bai sani kai wannan kafirci wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ba haka Allah yake duk ganyen da zai faɗi daga ubangiji ya san da zaman sa don haka mutum ya ce ubangiji ya san kulliyat bai san juz'iyat ba wannan kafirci da an samu wasu daga cikin malamai waɗanda suka kwankwaɗi falsafa sun yi irin wannan magana irin su Ibn Rushd al-Hafiz ya yi irin wannan magana duk da dai ana fatan ya tuba shi ma ya kakkaɓe wannan abin daga ƙarshe amma mummunar magana ce falasifa su fa su faɗi irin wannan magana saboda ba su san Allah ba amma wanda ya san Allah ba zai faɗi wannan magana ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma min dabbatin fil ardi
ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun في كتاب مبين.
نعم وبجد يتوى ما من دابة في الأرض باب وتدبع دورا قتا إلا على الله رزقها فاشئ الزكين سينا ذا أبنجي ويعلم مستقرها وما ينات ندم ثبتت ومستودع هذا ما أجيت كل في كتاب مبين دف وأنم أبو بوا سنة نشكل للتاج وديك مبين مبين وبجدي يتي وما من دابة ما نافية منكما ما لم التفسير سكن كسلاتي ما لم أنه سكن زائداتي لتوكيد النفي وما من دابة أي وما دابة باب وتدبع كنغ دابة نكرة تفسيك النفي sannan kuma min ta zo bayanta wacce take ƙara tabbatar da wannan nafi din ma'ana babu wata dabba babu wani abu wanda yake rarrafe a doran ƙasa babu wani abin da yake taka bayan ƙasa illa alallahi rizquha face arzikinsa abincinsa yana gurin ubangiji ubangiji ya amfani da karma alallahi alallahi ma'ana ubangiji ya wajabta wa kansa wannan ba wani mai ya wajabta masa ba وهك وجوبا منه هو الذي كتب على نفسه في يوم تام وكان سواء نباون ليوجب تام سبع وثم على من سكت في ظاهر وأن غير هنا نون أمومي ما أنا دفكا وتدبع أبن جنت هنا قولن الله سكت في أما وأن العام الذي أريد به الخصوص أمومي ني أما خصوصي أكي نفي سكت في سبع دا أكوي دبت دا ذاتها لك كافما تتولى أبن أرضك الله wato za a iya samun dabbar daga haihuwarsa ko ɗan adam ma daga haihuwarsa tun ma bai fara shan nono ba ya mutu suka ce to waɗannan ba su shiga cikin ƙarƙashin ayar ba wasu malamai suka ce a'a ayar fa amma ce fi kulli dabba kowa kowane halitta ya shiga cikin wannan ayar domin hatta wanda bai samu rayuwa ba lokacin da aka haife shi ma'ana bai jima ba ai ubangiji ya busa masa rai lokacin da yana cikin mahaifiyarsa kuma yana ci ya sha daga cikin mahaifiyarsa daga abinda mahaifiyarsa take ci ta sha wannan ba arziki bane daga Allah wanda ka babu wata dabba sawa'u wanda yazo da rai da wanda yazo ya mutu bayan haihuwarsa wanda duk ubangiji shi yake azabta domin ramba da ya hura musu shi kansa ai arziki ne saboda haka babu wata dabba face ubangiji in an ce dabba anan dan adam ya shiga kullu ba yadukku fil ardh alal ardh duk wanda yake tafiya a doron ƙasa duk wani abin da yake taka doron ƙasa yana tafiya ya shiga cikin wannan tsaya saboda haka ubangiji madaukakin sarki yana bada labarin cewa shi yake azurta bayansa gaba ɗaya shi ne yake tarbiyyar kowa ya ciyar da kowa babu wani abu daga cikin halin ɗan adam da yake ɓuya ga Allah babu wani abu daga cikin hali na halittarsa da yake ɓuya gare shi don haka kuma shi yake azurta ku to inda shi yake azurta ku ya zai kafa sanin halin da kuke ciki dole ya san halin da kuke ciki suka ce arzqu haqiqatur rizq in aka ce arziki abinda ake nufi da arziki ana nufin abinda mai rai zai ci domin ya ci gaba da rayuwa kuma jikinsa ya ci gaba da haɓaka shi ake cewa arziki duk abinda mai rai zai domin ya dore cikin rayuwarsa kuma jikinsa yana haɓaka wannan shi ake cewa arziki amma ibn taymiya yana cewa lafazin arziki lafazi ne wanda yake da ijmali dan an ce arziki to wannan kalma ce wacce take zuwa a dunkule wani lokaci akan yi amfani da ita ana nufin abinda Allah ya halatta maka ka ci abinda ya zama halal gare ka al-mubah laka akan yi amfani da kalmar arziki ana nufin wannan dan haka kaga haram ba zai shiga ba kamar yadda Allah yake cewa wa mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abinda muka azurta su kaga anan ana nufin abinda Allah ya baka na halal kai ma kana babu wani ba ana wato ziga ka bane ka nemi haram don ka ciyar ana nufin ka nemi halal kuma ka ciyar daga halal din kamar yadda Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut ku ciyar daga abinda muka azurta ku ma'ana muka ba ku na halal tun gabanin mutuwa ba ta zo muku ba ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا وند مكا باشا ارزكي ارزكي ميكو كاغا انا غرام بيشي غبا وكاغا انا دك الله ياي امفاني دا كلمة ارزكي اما انا نفن بي انا نفن حلال بند حرام اقول كما اند ذا امفاني دا كلمة ارزكي انا نفن ابند wani abu mai rai zai yi amfani da shi zai ci ko ya sha ko da kuwa ba halal bane ko da kuwa ba mulkinsa bane to kaga anan haram ma zai iya shiga ciki kamar yadda yake cikin wannan aya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha duk abinda dan adam mai wanda duk abinda wani halitta zai ci a doran kasa sawa'un zai ci ta hanyar halal ne ko zai ci ta hanyar haram ne wannan dai daga Allah yake ubangiji shi ya halicci wannan abin da ya ci din ko abin da ya sha din annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi zango zango na halittar dan adam kaga a cikin bayanin sa yake cewa za a aiko masa bayan ya cika wato a kwana 40 na hudu za a aiko masa da mala'ika ya rubuta ajalinsa fa ya'muruhu bi katbi rizqihi ya umarce shi kuma ya rubuta arzikinsa ma'ana abinda zai ci kaga anan halal da haram duk ya shiga kalmar arziki anan ta kunshi halal ta kunshi haram ubangiji zai sa duk a rubuta me zai ci ta hanyar halal zai ci ko ta hanyar haram zai ci saboda haka babu wani dabba face arzikinka yana gurin ubangiji don haka kaga ashe kenan idan mun san haka za mu san cewa ubangiji ya yanka wa kowa abin da zai ci tun yana cikin mahaifiyarsa kowa an raba an bashi babu wanda zai ci na wani to wannan ta sa wasu sai suka fahimci kenan ashe ba dole ka tafi nema ba tunda dai an riga an yanka an raba ar-rizqu madmunun wa maqsumun to ba sai an tafi nema ba ubangiji ya lamunce maka ya ce wa ba min dabbatin illa ala allahi rizquha wani ya ce shi a dalilin wannan ba sai ya fita nema ba ubangiji ya lamunce masa har aka samu wani da ake gaya wa imamu ahmad shi saboda wato wai aiki da ayar ba ko abinci ya gani ba zai matsa gurin abincin ba wai illa ala allahi rizquha saboda haka sai an ɗauki abincin an tura masa gurinsa sannan ba zai sa hannu ya ci ba wai illa ala allahi rizquha sai an ɗauki abincin kuma an buɗe baki shi an zuba a ci ai sai ka sai ki hadewa kuma ya ce illa ala allahi rizquha to amma da an jefa masa a baki kuma sai ya hade ashe kaga wannan kawai shakiyanci ne shi yasa da aka gaya wa imamu ahmad yayi inkari din tsanani ya ce wannan bai san allah ba kace illa ala allahi rizquha ko ba zai ci abinci ba abincin ma gashi an kawo sai an matso da shi kusa da shi bayan an matso da shi kuma sai an buɗe bakin sa an jefa masa noma to dan da yake taunawa ya hadiye ai sai yin komai ya ce ubangiji ya tura masa shi cikin cikin sa ya bar shi a baki to amma dan tsaya ya san cewa kuma an je makura sai shi kuma ya tada nashi aiki to akwai tambaya da aka yi wa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah game da wata magana da abu hamid al-ghazali ya faɗa a cikin littafin sa Minhaj al-Abidin abu hamid al-ghazali a cikin wannan littafin yana cewa arziki an lamunce wa kowa ubangiji ya lamunce wa kowa saboda haka bawa ba tilas ne ya nemi arziki ba ba tilas zai nemi abinci ba domin ubangiji zai bashi arzikin bi fi'li sababin wa bi ghairi sabab ko ya kama sababi ko bai kama sababi ba ubangiji zai bashi yayi hujja da wannan ayat sai ai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha har ma yake cewa su kansa annabawa da waliyai masu tawakkali ba sa neman arziki ba sa neman abinci zaune suke yi kawai suna bautar Allah don haka shi yana kira ga masu bautar Allah su sanya wannan shine tsarin a cikin wannan littafin nashi Minhaj al-Abidin ce yana kira su sanya wannan shine tsarin ba sai sun fita sun nema ba ubangiji zai kawo musu arzikin su daga duk inda yake ya lamunce musu wannan ya dauke musu wannan to shi da aka tambaye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa yaya irin wannan magana take Ibn Taymiyyah ya bada ansa cikin risala wacce take doguwa amma takaitacciyar maganar da yake cewa irin wannan magana da Ghazali yake faɗa a cikin littafin sa wasu daga cikin jama'a sun faɗi irin ta amma malamai da daman su ba su faɗi irin wannan magana ba sun saba ma wannan magana ce duk wanda yake tsammanin tawakkali yana wadatar da mutum ba sai ya nemi sababi ba to babu shakka Ibn Taymiyyah ya ce wannan bataccen mutum ne wanda ce kawai zai yi tawakkali ba tare da riko da sababi ba, yace to wannan ya bace. Kamar wanda zai yi tawakkali, zai ce tawakkali shi kadai ya ishe shi, ba sai yayi aikin da zai shigar da shi aljanna ba. Dan ubangiji ya rubuta dan aljanna ne zai shiga, in ya rubuta dan wuta ne kuma babu abin da zai yi ya sa kanshi aljanna, sai ya ce ya daina aikin kwarai. Yace to wancan mai irin wannan tawakkali yace ba zai tafi neman abinci ba, daidai yake da wanda zai ce ba zai yi sallah azumi zakka ba, ba zai taba yin wani aikin alheri ba, wai ai yana nan yana tawakkali dan ubangiji ya riga ya gama yanke hukunci, ya gama tsara komai da komai, shi sai inda aka yi da shi ba zai yi aiki ba. Tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljanna wan nar, babu wani ɗaya daga cikin ku face an rubuta masa masaukinsa a aljanna ko a wuta. Lokacin da Annabi ya faɗi wannan magana, sai sahabi suka ce ya rasulullahi afala nad'u al'amal wa nattakilu 'ala al-kitab, ya rasulullahi ba za mu bar to aikin da muke kai din ba kawai mu dogara da abin da aka rubuta. Ya Annabi ya ce musu, sai ya ce da su, la i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la, ku je ku yi ta aiki, kowa ana hore masa irin aikin abin da aka halicce shi dan shi. Haka mu'mini zai yi aikin imani domin dan wannan aka halicce shi, kafiri kuma zai aikin kafirci domin dan wannan aka halicce shi, fajiri zai kaina fajirci domin dan wannan aka halicce shi. Don haka i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la. Haka nan ya zo a cikin sahihaini Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce da shi, ara'aita ma ya'malu an-nasu fihi wa yakdahuna fima jaffat al-aqlam wa tuyat as-suhuf, afima jaffat al-aqlam wa tuyat as-suhuf, ya manzon Allah baka ga aikin da mutane suke yi ba, wahalar da jama'a suke sha, suna shan shi ne kuma a cikin abinda aka riga aka ainihin abin da alƙalumma suka bushe, aka rufe takardu, aka nade takardu, ma'ana suna yin aiki ne bayan an riga an gama rubuta komai, an kaddara komai. Sai Annabi ya ce da su, la i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la, ku yi aiki, kowa ana hore masa abin da aka halicce shi saboda shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa al asbabul makhluqa wal asbabul mashru'a min al qadari, dukkan asbab wadanda suke na shari'a, kamar mutumin da zai shiga aljanna sai yayi aikin kwarai, sai yayi imani yayi aikin kwarai, wannan sabab din shi ma yana daga cikin kaddara. Wanda kuma zai shiga wuta shi ne yake aiki a wuta, wannan sabab din shi ma yana daga cikin kaddara. Haka nan al-asbabul makhluqa su ma min al-qadari, suna daga cikin kaddara. Ka dan kai dan kasuwa ne, hanyar cin abincinka hanyar kasuwanci, wannan yana daga cikin kaddararka. Ka dan kai ma'aikacin gwamnati ne, hanyar cin abincinka shi ne hanyar aikin gwamnati, wannan yana daga cikin kaddararka. Saboda dukkan waɗannan abubuwa al-asbab din dukkan su min al-qadari. Shi yasa lokacin da sahabbai suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ara'aita ruqan nastarqi biha wa tuqan nattaqi biha wa adwiyatan natadawa biha hal taruddu min al-qadari shay'a, suka ce ya manzon Allah baka ga wato ka babu labarin ruqya da muke yi, tofi da muke yi, wannan tawaida da muke yi, da kuma ainihin rigakafi da muke yi, da kuma magani da muke sha, shin duk wannan zai iya canza kaddara, zai iya ture kaddara? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, hiya min al-qadari, waɗannan su ba duk suna cikin kaddara. Haka addu'a da kake yi min al-qadari, nabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaruddu al-qadara illa ad-du'a, ba abin da ke mayar da kaddara sai addu'a. Ubangiji ya kaddara wani abu zai same ka, idan kai addu'a Ubangiji ya ajiye ije maka abu. Har ta kai sayyidina Abubakar yana addu'a, yana cewa ya Ubangiji in kunta katabtani shaqiyan famhuni waqtib li sa'idi, ya Ubangiji in ka rubuta ni dan wuta ka goge ka rubuta ni dan aljanna. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab, Ubangiji yana share abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama, domin kundin littafin gaba ɗaya a gurinsa yake. Saboda haka Ubangiji na iya canza abin da ya so ya canza, babu wanda zai hana shi canzawa. In ya ga dama ya canza bayan ya rubuta mutum ɗan wuta, idan mutumin nan ya kasance yana ta addu'a Ubangiji ya canza masa halayensa, duk zai yi Ubangiji zai yi wannan abin da dai yake aqida. Shi da abin da Ibn Taymiyyah yake cewa al-iltifatu ila al-asbab shirkun, shirkun fi tawhid, وما هو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في الاكل mutun yace ba ruwan shi da sabab fa abin tun yace zai rike sababin shine mai tasiri ya dauki sababin shine mai tasiri ba dan abu kaza ba fa ba zai samu kaza ba ko ba dan abu kaza ba da kaza bai same shi ba ya mai yadda wannan abin shi yake yin tasiri yace wannan shirka ne a tauhidi sannan ma huwa al-asbab an takuna asbaban naqsu fil aql mutum ya ce ba zai rike asbab ba ya ce ba wani sababi abubuwa haka nan suke zuwa ga katsahan haka nan to kuma wannan tawaya ce a hankali dan in ba mahaukaci ba ba wanda zai zauna an ka abinci ya ce sai an turo mishi sai an sa masa abin dan wannan ai naqsun ne fil aql ne hankali ba zai wannan ba mutum ya ce yana son haihuwa amma ba sai ya aure ba kaga wannan mahaukaci ne mutum ya ce yana jin yunwa amma ba zai ci abinci ba kuma so yake jiya koshi kaga wannan mahaukaci ne saboda mahaul asbab naqsun fil aql mutum ya share sababi kuma ya ce ba zai yi ruko da su ba wannan kuma tawaya ne a cikin hankali sannan kuma al-i'radu an al-asbab al-ma'mur biha shi kuma fadhlun fi shar'i mutum zai kawar da kai daga sababban da ubangiji ya umarni da su a ce misali ubangiji ya ce sai ka yi imani ka yi aiki na kwarai zaka shiga aljanna mutum ya ce in Allah ya rubuta shi dan aljanna ba sai yayi wannan ba ma kawai zai sami kanshi cikin gidan aljanna ce to kuma wannan tawaya ce suka ne ga shari'a suka ne ga shari'a dan zai zama kenan ubangiji yayi umarni da kyawawan abubuwa ya hana mummunan aban zaki nan tunda ba za su zama sanadiyar shigarka aljanna ba za su zama sanadiyar tsiranka daga wuta ba a haka ubangiji ya sauƙaƙe sababba daban-daban abinda ya kamata bawa kada ya sanya ya kallafa ransa zuciyarsa ta dogara akan abinda yake sababi ba Allah ba ya sanya sababin shine na ƙarshe wannan yana zama matsala a cikin tauhidin mutum saboda haka idan har sababba da ubangiji ya riga ya kaddara wa mutum akwai wanda ubangiji ya yi umarni da aikata su a yi riko da su tare da tawakkali bisa ga Allah kamar mutumin da zai yi farilla ya bada duk abubuwan da Allah ya wajabta masa kamar mutumin da zai yi jihadi ya je yaƙi abokan gaba ya dau makami ya sanya silki domin kare kansa ba zai zauna ba ya ce ai ubangiji idan yayi nufin zai karya abokan gaban mu ko ba mu fita jihadi ba zai karya annabi sallallahu alaihi wasallam a filin jihadi ya dinga daga hannu yana addu'a ba gida ya kwanta ba yake sahabbai duk su shiga gida su kulle ai ta addu'a akiyar fili ya daga hannu yana addu'a na allahumma in tahlik hadhihi al'isama falin tu'bada fil ard allahumma anjizni ma wa'adtani allahumma anjizni ma wa'adtani yana ta addu'a har gwadansa yana faduwa kasa sai da abubakar yana daukowa yana mayar masa yana cewa hasbuka ya ishe ka tafaka munashadatuka rabbuk yadda kake roƙon ubangiji ya ishe ka ubangiji zai biya maka abin da kake so annabi yayi wannan addu'a ne a fagen dana ba a gida ba ko haka sai an rike sabab shi yasa lokacin da tatar suka kutso kai cikin garin Dimash suna neman su ainihin mamaye garin kamar yadda suka mamaye wasu garuruwa shugabannin suka tsere aka bar talakawa da kaddara a lokacin kafin shugabannin su gudu suka tara malamai a masallaci cewa to gafa mutanen nan ba mai iya cin musu da yaƙi domin ƙasashe daban-daban sun biyo sun lashe ballantana mu me kuka ga ya kamata a yi sai wasu malamai sashi suka ce a yi ta addu'a ibn taymiya ce a yana cikin malamai sashi ce a da mara za mu yi muku yaƙi mu je mu tare su in mun yi haka tabbas za mu ci nasara suka dube shi suka ce ka ce insha Allah yace insha Allah ta hakikan la ta'likan yace ina fadar insha Allah bisa tabbaci ba wai bisa ina tantama ba kuma aka fita aka je aka gwagwagwa aka yi kirjiya Allah madaukakin sarki ya bawa ainihin musulmi na tara a kansu ashe kaga da an daka ta malaman nan da sai dai a zo a same su a masallacin a rusa masallacin a kansu duka a yayyanka su ashe ubangiji yana buƙatar a rike sababi to haka nan abin da ya shafi ci da sha dole ne sai ka tafi nema, ba wai zama za ka yi ka ce Ubangiji abinda ya rubuta maka zai zo ya same ka ba. Ai, rabon tsuntsu baya faduwa, baya hawa sama, ko ko ya hau zai fadu, rabon kwado kai, rabon tsuntsu kan zai bi shi, amma kwado yana ƙasa. To haka za ka gama da mai sun yi magana game da azzat ga mai hajji, wato guzuri ga mai hajji. Shin ya kamata ya ɗau guzuri in zai tafi haji ko sauran tafiye-tafiye a ɗau guzuri ko ba ɗau? Wasu suka tuma suka ce ai ba sai an yi guzuri ba, wai tawakkali ne ba sai ka yi guzuri ba. Amma abinda yake sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnar khalifofinsa guda huɗu shiryayyu da sunnar sahabbansa da sunnar tabi'ai da manya-manyan malamai shi ne suna yin guzuri lokacin da za su tafi haji, suna yin guzuri lokacin da za su fita tafiye-tafiyensu. Wannan shi ne abinda yake sunna, shi ne ɗa'a ga Allah, shi ne ɗa'a ga manzon Allah. Domin a cikin wannan guzurin za ka amfanar da kanka, kuma za ka iya amfanin ma da wani. Yin saɓanin haka saɓa wa Allah ne da manzonsa. Shi ya sa malamai suka sanya azzat a cikin al-istifa'a ga duk wanda yake zai je haji amma ba shi da guzuri, ko da yana da kuɗin abin hawa amma ba shi da guzuri, to hajjin ba ta zama wajibi a kansa ba. Domin har yanzu bai samu bai shiga cikin liman istafa ilaihi sabila ba sai lokacin da ya samu guzuri. Don haka Ubangiji ya lamince wa bawa arzikinsa. Don haka duk abin da Ubangiji ya rubuta wa mutum na arziki zai same shi, amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ba zai rike sababi ba. Idan bai rike sababi ba ta yiwu ma ya ci haramun, idan bai je ya nemi halal ba ta yiwu ya ci haramun. Sababi da ɗan adam yake samu a ainihin yake samu abinda Ubangiji ya rubuta masa na arzikinsa da shi ya kasu kasu kasu. Akwai sababin da yake fi maqdurul abdi, akwai sababin da yake laysa fi maqdurul abdi, akwai sababin da bawa zai iya, akwai wanda ba zai iya ba. Kamar yadda akwai sababin da yake mu'tad an saba ganinsa, akwai sababin da yake nadir. Sababin da bawa zai iya shine kana iya zuwa kasuwa, kana iya yin ainihin dako, kana iya yin leburanci, kana iya aikin gwamnati, duk wannan sababi ne fi maqdurul abd. Ubangiji ya sanya bawa mai iya yin wannan ne. Akwai sababin da laysa fi maqdurul abd, idan ainihin manomi ya zo ya shuka ba ya da ikon ya sanya samaniya ta yi ruwa har ainihin ruwan sama ya zubo har wannan suka ta fito, wannan ba a hannunsa yake ba. Hatta ɗan kasuwa da zai fita kasuwa zai iya tallata hajarsa ya fito da ita ya kura, ya kurara ta ya zuga ta ya yi mata kore, amma kuma wannan ba shi zai sanya wa mutane san abin ba. Ubangiji shi zai sanya musu san abin su so abin har su saya. To akwai sababin da yake fi maqdurul abd, bawa zai iya yin shi, akwai kuma wanda Ubangiji ne kadai zai iya yin shi. Sannan akwai sababin da yake mu'tadin ne an saba gane shi, ka je ka sayar a baka kuɗi ka samu abin da za ka ci, wannan an saba, wannan yana ya kawo maka kyauta, wannan ya baka taimako, wannan duk an saba ganin wannan. Akwai kuma wanda yake laysa mu'tadan, nadiran yakan faru amma ba sosai ba, kamar irin Annabi yayi addu'a abinci ya karu ya haɓaka, yayi wa ruwa addu'a ruwa ya yawaita ya ishi mutane masu yawa, kamar wani salihi yayi addu'a abinci ɗan kaɗan ya yawaita. Duk wannan sababi ne amma laysa mu'tadan, ba a saba da shi ba. Kamar wani lokaci Ubangiji ya rike ruwa a samu fari sama, wato ba a samu ruwan sama ba, amma Ubangiji kuma ya aiko wata iska wacce wannan iskar ita ce za ta sa amfanin gona ya yi. Ubangiji duk yana iya yin wannan, amma sabab ne wanda yake nadir, ba a saba da shi ba. To duk abin da yake sabab wajibi ne ɗan adam idan har yana cikin maqdurin ɗan adam ya ainihin yi ƙoƙarin nemansa. Allah maɗaukakin sarki ya sanya komai da sababi. Ka duba Annabi Dawud, Allah cewa wa 'allamnahu san'ata labusin litahsinakum min ba'sikum, mun sanar da shi yadda zai dinga kera silke wanda zai dinga muku kariya daga yaƙe-yaƙen ku. Kaga aka sanya silke shine sababin da za a samu kariya lokacin da ake yaƙi. Ubangiji ya sanya sarabila taqikum al-har wa sarabila taqikum ba'sikum, Ubangiji ya sanya kayayyakin da za su dinga kare ku daga zafi, da wanda za su dinga kare ku daga ainihin sanyi, da wanda za su dinga kare ku lokacin yaƙi. Duk Ubangiji ya sanya waɗannan abubuwa tare da waɗannan asbab din. To haka nan annabawa dukkaninsu suna da sana'ar yi, babu wani annabin da ba shi da sana'ar yi, babu wani annabin da ba shi da sana'ar yi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna afdala ma akala ar-rajul min kasbihi, yana daga cikin mafificin abinda dan adam ya ci ya kai bakinsa abinda ya ci daga ainihin abinda ya tsoruta, cewa inna daud wa kana daud ya'kulu min kasbi yadihi, annabi daud kira yake yi yana ci daga abinda hannunsa ya tsoruta. Haka nan zakariya ya kasance najjar ne, annabi zakariya ya kasance kafinta ne, kafintanci yake yi yana cin abinci. Annabi ibrahim alaihi salam khalilur rahman dabbobi yake kiwo, makiyayi ne, dabbobi yake kiwo, kuma yana da dabbobi masu yawa, shi yasa ma in yayi bakin ma da bai san su ba sai ya kai musu ijlin hadid, wato gashashen dan maraki. Kaga in babu wadata ya za a yi bakin da baka san su ba ka ba su gashashen dan maraki, alamar kaga akwai abin kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kiwo ga mutanen Makka, ya yi musu kiwon dabbobin su suna dan bashi wani albashi, yace to babu kuma wani annabi sai da ya kiwon dabba, a shekilan babu wanda zai zauna ya ce shi kawai za a zai samu ya ci abinci, wannan babu shi, dole ne sai ya nema. Ubangiji ya sanya komai da sababi, illa iyaka abinda ba a so kada ka maida duniya ta zama ita ce a zuciyarka, ka bar duniya a tafin hannunka, kada ainihin abin duniya hana ka kai alkhairi, kada samu ya hana ka da tsoron talauci ya hana ka taimaki addinin Allah, gashi abin a hannunka amma ba za ka iya fitarwa a taimaki addinin Allah ba, wannan abin da shi abinda ba a so kenan. Annabi yana cewa man kana fil akhirati hammuhu ja'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghiba, wanda duk lahira ita ce a zuciyarsa, ubangiji madaukakin sarki sai ya sanya masa wadatar sa a cikin zuciyarsa, ya sa masa wadatar zuci, kuma ubangiji ya hada masa jama'arsa kowa da kowa ya jena san sa, kuma duniyar ta zo masa tana turmusa hancinta a kasa, wanda kuma ya kasance a duniya hammahu ja'ala Allahu faqrahu bayna aynai wa farraqa alayhi shamlahu wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu, wanda kuma duniyar ita ce a zuciyarsa sai ubangiji ya sanya talaucinsa a gaban idansa, dan haka ga kudin amma ba zai iya ci ba, yana tsoron wai kai ya talauce, sannan kuma ubangiji ya rarraba masa jama'arsa ga su tare da shi amma ba sa san shi, za su zai ba su yi masa bambadanci amma daga gefe za su zage shi, kuma babu abin da zai samu na duniya sai abin da aka kaddara masa. Don haka ubangiji yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha, babu wata dabba wani abu mai gudana a doran kasa face arzikinsa yana ga ubangiji, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ubangiji ya san matabbatarta ya san ainihin ma'ajiyarta, kullum fi kitabin mubin, duk wannan yana cikin littafi mabayyani. Allah madaukakin sarki yayi mana jagora, yayi mana gangakatar, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.